Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'adun madaniya da kuma dalil duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet din lokacin da aka soto, adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji hadakar kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu, wato Ipman, sun kaddamu da wata gidauniya tallafa makarantun primary da kayayyakin karatu da kuma na kiwon lafiya. Haka kuma za mu kawo muku maimaici shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraro kuke bayyana mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. An rufe rumfunan zaɓe a Liberia, inda masu kada ƙuri'a a jihar Talata suka jefa ƙuri'unsu domin zaɓen shugaban ƙasa. Zaɓen da zai zamanto na farko cikin shekaru 70 wanda za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar wacce ke yammacin Afirka. Masu kada ƙuri'a da yawansu ya kai miliyan 2.1 sun yi zaɓen wanda zai gaji shugaban ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a nahiyar Afirka, wacce kuma ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya. Sirleaf bata takara a zaɓen ne saboda ta kammala wa'adin mulkinta biyu na shekaru 6-6, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ta Liberia ya tanada. Nan da makonni biyu da ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kwatanta zaɓen a matsayin wanda ta ce ya kai wani muhimmin mataki da za a miƙa mulki daga wata zaɓaɓɓiyar gwamnati zuwa wata cikin lumana. Lura da cewa 'yan takara 20 ne ke neman kujerar shugaban ƙasar, masu fashin baƙi sun yi amana cewa zai yi wuya a samu wanda zai lashe kashi 50% na yawan ƙuri'un, wanda hakan zai tilasta zuwa zagaye na biyu. Daga cikin 'yan takarar da ke neman mai gurbin wato shugaba Sirleaf, akwai mataimakinta Joseph Boakai da fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa nan George Weah, da shugaban 'yan adawa Charles Brumskin, da kuma tsohon jami'in wato kamfanin Coca-Cola Alexander Cummings, yayin da mace ɗaya tilo ce ke takara a wannan zaɓe.
Jagoran 'yan adawa ƙasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaɓen shugaban ƙasar da za a yi a zagaye na biyu. Odinga ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayin ne bayan wata tattaunawa da suka yi dangane da zaɓen, lura da irin buƙatun 'yan ƙasar ta Kenya da yankin da kuma duniya baki ɗaya. Ya kuma ƙara da cewa sun yi imanin cewa zai fi kyau idan jam'iyyarsu ta janye daga zaɓen shugaban ƙasar, wanda za a yi ranar 26 ga watan nan na Oktoba. A ranar 8 ga watan Agusta, kotun ƙolin ƙasar ta soke sakamakon zaɓen, wanda shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe bayan da kotu ta gano cewa hukumar zaɓen ƙasar ta tafka kurakurai. Shi dai Odinga ya shayin barazana cewa zai ƙauracewa zaɓen idan har ba a sauye wasu jami'an hukumar zaɓen ƙasar ba, waɗanda ya zarga da tafka magudin. Ya kuma nema a sauya kayayyakin aikin wasu cibiyoyin zaɓe, inda a jiya Talata ya iƙirarin cewa babu wata alama ta nuna cewa hukumar zaɓen na shirin aiwatar da wannan sauye-sauye.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike ya gano cewa kafin a kammala karanta wannan jumlar, ta iya yiwuwa an yi wa wata yarinya ƙarama auren wuri ita haramtacciyar hanya a wani yankin duniya. Kusan ɗaya cikin kowaɗanne ƙananan yara mata 4 ko kuma yara mata 20,000 'yan ƙasa da shekaru 18 take aurarwa a kowace rana ta haramtacciyar hanya. Kamar wata yarinya mai shekaru 12 da wani ɗan'uwanta ya ba faɗe, aka kuma tilasta mata ta aure shi, a cewar rahoton. Sakamakon binciken na fitowa ne yayin da a yau 11 ga watan Oktoba ake bikin ranar 'ya mace. Yawa mata ƙananan aure wuri, a cewar rahoton, wanda ƙungiyar nan mai kare ƙananan yara ta Save the Children ta nuna tare da haɗin gwiwar Babban Bankin Duniya, take haƙƙin bil'adama ne. Mafi aksarin ƙasashe sun gindaye shekaru 18 a matsayin shekarun da ya kamata a aurar da 'ya mace, amma kuma gwamnatoci na faɗi tashi wajen ganin an aiwatar da dokokin hana auren wuri saboda al'adu da koyarwar addinai.
Ana sa ran da wasu kwanaki masu zuwa shugaban Amurka Donald Trump zai ayyana shirinsa na kin sabunta yarjejeniyar shirin nukiliyan Iran da aka kulla a shekara ta 2015. Shugaba Trump ya bayar majalisar dokokin kasar kwanaki 60 su yanke shawara kan ko sake kakkaba takunkumi akan hukumomin Tehran ko a'a. Bisa tsarin doka a ranar 15 ga watan Oktoba, shugaba Trump ya kamata ya yanke shawara kan wannan al'amari. Amma majiyoyi a fadarsa ta White House sun ce mai yiwuwa shawarar da zai yanke ta zo gadan-gadan. A babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a watan da ya gabata, Trump ya nuna alamar jawabinsa cewa a matsayin da aka cimma da Iran, ita ce yarjejeniya mafi muni da Amurka ta taɓa kullawa, sai dai kin sabunta yarjejeniyar ba zai soke matsayin da aka cimma ba, wacce Iran ta yi tsakaninta da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya kan dakatar da shirinta na nukiliya. Shugabannin nahiyar Turai, ciki har da Prime Minister Birtaniya Theresa May, sun tuntuɓi Trump a 'yan kwanakin nan, inda suka yi ƙoƙarin su shawo kansa da kada ya janye daga yarjejeniyar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a Najeriya, yayin da ake ƙoƙarin tada komadar makarantu da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabas, yanzu haka haɗakar ƙungiyar dalalaman fetur masu zaman kansu wato IFMAN sun kaddamar da wata gidauniyar tallafa makarantun firamare da kayayyakin karatu da na kiwon lafiya. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Kayakin tallafin da suka haɗa magunguna, kujeru, wuraren zuba shara da marandunan ruwa na zamani na mako zuwa ne, yayin da ake ƙoƙarin tada komadar makarantun da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Arewa maso gabas. A jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da rikicin na Boko Haram ya shafa, haɗakar ƙungiyar dalalaman fetur ta Najeriya wato IFMAN sun ko bayyana cewa ɗaukan wannan mataki na mako cikin gabaran da ƙungiyar ta soma ne domin haɗa ƙarfi da ƙarfi a cigaban ilimi. Tun farko da yake jawabi, mai martaba Lamidin Adama Dr. Muhammadu Barkindo Ali Mustapha, wanda ɗan Amar Adamawa kuma hakimin jimeta Alhaji Muhammadu Ba Faris ya wakilce shi, ya ce lokaci ya yi da za a ma daina dogaro da gwamnati akan kowane lamari.
Primary school muna alfahari da makarantar nan, ne makarantar da muka fara karatu lokacin ana kiranta NA Primary School. Don haka don Allah ki kai sakon nan, kuma a maida hankali a shi wakilin makaranta zai dinka zagowa, ko kuma ya naɗa wani wakilinsa ya zago ya zo ya duba menene yake faruwa. Ko yaushe maganin nan ku aje shi mai kyau yadda za a yi amfani da shi. Na tabbatar da wannan budi da IFMAN suka yi, wasu za su yi koyi da su ma su yi. Don haka Allah ya sa yara musu amfani wannan magani.
Da suke jawabi, shugabannin makarantun firamare da suka samu wannan tallafi a jihar Adamawa sun ko nuna farin cikinsu ne bisa wannan kayakin tallafi da suka haɗa magunguna, kujeru, wuraren zubar shara da kuma rundunar ruwa.
Wallahi wanda suka shirya wannan gagarumin taimako, Allah ya saka muku a shugabanninmu da suka bada gudunmawa kamar yadda muka ji kowa da irin abun da ya yi. To dama lada kowa da irin tashi, da wanda ya bada shawara, da wanda ya bada wani abu, Allah ya saka muku da alkhairi. Ubangijin Allah mai da kowa gidansa lafiya. A madadin makarantu wa'inda aka ba mu kyauta, insha Allahu, in Allah ya yadda kaman abun da shugabanni suka gaya mana, insha Allahu ba za a samu matsala ba. Allah ya taimake mu, insha Allahu ba za mu ji kunya ba.
Hakika yau ni a gare ni rana ce ta farin ciki wacce ba ta misaltuwa.
To kuma shugabannin kungiyar dalalaman fetur din ke cewa ne game da wannan yunkuri da suka somo a yanzu? Alhaji Abubakar Abdullahi Butu shine ma shugaban kungiyar ta IFMAN a jihar Adamawa, yace za su ci gaba da irin wannan tallafi domin fidda dan duma da kabewa.
Kuma mun duba abin da ya kamata mu taimaka wa al'umma ne, ba don komai ba. Jama'a sun fi sanin mu da sayo mai daga depot na Najeriya mu kawo shi gidajen mu sayar al'umma. To da yawa sun cewar ana iya bada taimako irin waɗannan da makamantan su ba, domacin mafi yawa taimakon da muke yi din wanda ya kawo kansa da wanda ya zo wajen mu in ya nema din, inda dalilin yi din mukan yi iya bakin kokarin mu. To amma irin wannan ba mu taba yin sa ba sai wannan karo. Mun yi ne kuma don mu taimaka bisa ga irin canjin lokaci da aka samu. A cikin damuna da ake ciki an sani an yi fama da ciwon zazzabi, typhoid da dai makamantan su. Sa'annan yanzu kuma ana fita damuna din, ana kokarin shiga a rani. To dole akwai canjin yanayi shi ma kuma akwai matsaloli. To taimakon da muka yi ne muka duba, idan muka bada namu gudumawa akan abin da gwamnati take yi, kuma mun bada namu tallafi, kuma mun yi kira ga ƴan uwanmu ƴan kasuwa, ba sai na man fetur ba, idan kowane ɗan kasuwa ko kuma kowace ma'aikata mai zaman kanta za ta bata nata taimako a shekara, to lalle wata ran za a nemi irin waɗannan matsalolin babu. Mun hada ƙarfi da ƙarfe, mun taimaki gwamnati da kanmu baki ɗaya da ƴaƴanmu, wannan shine manufa.
Kamar yadda bincike ma ke nunawa, a jihar Arewa maso gabas akwai fama karantu da dama dake cikin halin haulayi dake bukatar tallafi a yanzu, ko da yake a kullum gwamnatoci cewa ma suke suna nasu kokari. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC, a shakata da wannan waka. Madalla yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe 3:12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 na babban bankin Najeriya suka yi, bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel, kakakin waɗannan ma'aikata, ya yi, ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma yace akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago.
A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya, duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago bane, muka yi tataki muka tabbatar da cewa
ya akai suka zama bakon kungiyar, tunda ma'aikata ne kuma ba sa cikinku, ya akai kuma kuka saurari maganarsu.
Domin ma'aikata ne kuma muna da haƙƙin kare ma'aikaci, ko membanmu ne ko ba membanmu ba, a ko'ina indai ma'aikata indai kana anshin sunan ma'aikaci, to ya wajaba a kanmu mu kwace maka haƙƙinka. To ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su, domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su, babu tsari, kawai a ce wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira 100 ka bar aiki, kaga wannan ba daidai bane. Kuma lokacin da aka dauke su a aiki akwai yajejeniya da suka yi da su da babban bankin Najeriya, wanda muka sa aka kawo mana wannan yajejeniya, muka dubi yajejeniya, muka ga babban bankin Najeriya ta saba na ta bangaren wannan yajejeniya, saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su. Aka sa wakilansu suka je jihohi, wasu sun tafi Bauchi, wasu sun tafi Ibadan, wasu sun tafi Port Harcourt, wasu sun tafi Kano, aka biya su haƙƙinsu. Saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin Najeriya da ya fito yau ya ce yana da ƙorafin ba biya shi haƙƙinsu ba, cikin biyun ɗaya ko baya cikin wayanda suka kawo kuka ƙungiyar kwadago aka kwata musu haƙƙinsu, ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a ƙara masa. Saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da ƙorafi yana da daman ya zo kungiyar kwadago ya ce wane ga korafi na, ina bukatan a taimaka mu a kwata mun haƙƙi. Ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu haƙƙinsu kuma an biya su.
kuma no toro bari mu dauki abubuwan nan da bayan daya. Menene kuka lura da shi na sabai rajejeniya da ita babban banki ta yi a daukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi?
To na farko, idan aka dauki ma'aikaci, akwai dokan daukan ma'aikaci, akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci. Kuma busu biyu wannan dokan ba na da yake nan. Na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an dauke su a matsayin kontraki. Ma'aikatan kontraki ba ma'aikata na dindindin ba. Ma'ana su ma'aikata na kontraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in kai aiki shekara daya kaza za a baka, in kai aiki shekara biyu kaza ne hakkinka, ko shekara uku kaza ne hakkinka. Kaman sauran ma'aikata, domin alal misali ma'aikatar civil service, kowa ya san idan kai aiki ko a mataki na daya ko na biyu ko na uku ko na biyar na tsawon shekara biyar, shida, bakwai, takwas, akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki. To amma tunda su kontraki aka dauke su, ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallamar su. Shi yasa babban bankin Najeriya ta sallame su, muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba. Dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukan su, kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an dauke su akan kontraki ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba, shine matsalan. So an kuma in ka dauki mutum a wannan, in ka dauki mutum a aiki a matsayin kontraki, contract staff a turanci kenan, doka bata bada daman, tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum, tunda babu takamaiman kaza ne ya kamata ka biya wani.
No toro, abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kontraki din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi a sake kuma sabuntawa, ba wai a ce an ɗauki mutum kontraki ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara 20 ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba, kawai a wayi gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki.
To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata uku, wata shida ba a tabbatar maka da aiki ba, shi kansa wannan karya doka ne. To amma domin yarjejeniyan da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin Najeriya a lokacin suke bukatan aiki, sai su shiga wannan yarjejeniyan ba su a tunanin cewa tana da illa. Amma kamar yadda kai bayani, mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin ritaya, inda ka'idan da aka dauke shi aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a dauke shi aiki a lokacin da aka dauke shi aiki ba ai ba. Saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane, bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi, domin tun da farkon farawa da ka dauke shi aiki ba a bi ka'ida ba, ko ka dauke shi a matsayin ma'aikaci a matsayin kontraki. Shine dalilin da yasa kungiyar kwadugo a wannan lokacin tace to ma'aikatan Central Bank, domin na zan iya tunawa har Director of Finance and Administration ɗinsu ya shigo magana, aka zauna da wakilansu aka dubi me ya dace a biya su, suka muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne. Kuma wakilansu, su ma'aikatan da aka koran, wakilansu suka je suka tabbatar da cewa, domin su suka san wanda aka kora, tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane, ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani, su suka san wanda aka kora. In aka ce sunanka Balashehu, ni ban san Balashehu ba, su suka san wakilansu, su suka sani su wanda suka kawo kara wajen kungiyar kwadugo. Saboda haka shi sa muka sa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa wani shine wani, ya kawo kuma tabbacin ya nuna musu cewa shine wani, ko ID card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani. A matsayin haka sai bankunan su suka biya su. Saboda haka kamar yadda na ma bayani, in akwai wani ma'aikacin Central Bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi, kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka dauke shi, yana da korafi, in ya zo kungiyar kwadugo ina son tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara haƙƙin sa.
Kuma da noto rumi matsayin wannan tukwici da aka ba su na sallama din, shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati, ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara 10-20 suna aiki?
A wannan ba daidai bane, ba ya cikin tsarin aiki, tunda kamar yadda na ma bayani, yanda aka dauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan daukan aiki ba. Saboda haka ba ya cikin daukin tsarin aiki. Sun bankin sun dubi dai kawai abinda suke biyan ma'aikatansu ne, suka yi amfani da shi, aka yi lissafin aka biya su.
Akwai wani zargi da suke cewa da daga baya ganga-ganga kuna mara musu baya sosai, sun yaba muku da wannan kokari da kuke, amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku wasu bayanai waɗanda su ban sani ba, sai kuka juya musu baya.
Wannan zargi ba daidai ba ne, domin kungiyar kwadago ba kungiyar jika ka dawo ba ne, ba kungiya ba ne da za ka mai da fari ya zama baki, bai yiwuwa. Kungiya ce na kare haƙƙi, na tabbatar da cewa an yi adalci. Saboda haka, inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa, duk tattaunawan da muka yi da babban bankin Najeriya, kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su, duk tattaunawan da aka yi a matsayin kungiyar kwadago aka yi da bankin babban bankin Najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi, su suka sa hannu, mu shaidu ne akan mu tabbatar da cewa an musu adalci. Saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai ba ne.
A ƙarshe ni tura kan wannan magana ta babban banki, idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara 20 ma suna aiki, suka sake dawowa da file ɗinsu, suka ce suna so a sake musu bita, ne za ku yi?
A matsayinmu na kungiya dole za mu bi musu haƙƙinsu, domin abin da ya sa mu kenan kenan, abin da ya sa kungiya take zaune kenan, ta tabbatar cewa an kwata musu haƙƙinsu. Saboda haka in sun tabbatar haƙƙinsu an take a babban bankin Najeriya, ina son tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana. Insha Allah za mu kwata musu haƙƙinsu.
Sun ce maku binciko cewa akwai wasu daga cikinsu waɗanda aka zaga aka ɗauke su ma cikakken aiki.
Su za su taimake mu bayan da mu za mu yi mu sani, tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke ƙarƙashin ƙungiyar kwadago ba. Bayan da za mu yi mu sani, a'a, wani an kore shi, an biya shi diyansa, an dawo da shi. Su za su taimaka mana, su za su taimaka mana da bayanan da su, domin su suka san abokan aikinsu da suka aiki tare da su. Saboda haka su suka san waye da waye aka ɗauko, sai su ce mana a'a, an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John, yana department kaza. Idan suka ba mu wayannan bayanan a fili, shine kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin Najeriya, mu ce ma'aikatan ku kaza da ka James da John kun kore su, kun dawo da su. Saboda haka muna so ku dawo da Isa da Shehu da Helen da Janet, domin akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora, kuma gashi nan mun gansu. Saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su.
Mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsoffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya. Za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha. Haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa, waɗanda suka ce yana zaluntar su. A kasance lafiya.
To, a gaida Ibrahim, yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan The Sahel, tarihocin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ana tarwato mana cewar an samu wani ɗan ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar mai suna Mr. Akerimuna, tsohon lauya ne a ƙasar, ya aina cewar zai kaɗa takarar tsayawa shugaban ƙasar a shekara 2018 mai zuwan nan, wanda ake ganin cewa shi ne zai ƙalubalanci shugaba Biya, wanda ya kwashe shekaru 35 a kan karigar mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Star, wanda ita ma ta labarta mana cewar malaman cocin Katolika na ɓangaren 'yan awaren Ingilishin kasara sun yi kira ga babban murya cewan gwajin kasar jamhuriyar Kamaru ta sanya binciken kwakwaf na irin yadda aka kashe musu mabiyansu ranar 1 ga watan Oktoba, a yayin da suke dawowa daga wajen bauta, kuma su basa cikin matsalan 'yan awaren kasar, domin su basu ji ba su gani ba. Sai kuma jaridan Eport ta kasar Kamaru, anda ita ma ta bayyana mana cewar Monseigneur Sozan Leopard ya nemi gwamnatin kasar Kamaru da ta yi kokari na ganin cewa ta sanya tsaro ga malaman addinin kasar Kamaru, domin irin yadda ake musu kisan ɗauki ɗaiɗai. Sai jaridan The Post, anda ita ma ta ce magatakarda Majalisar Ɗinkin Duniya Guterres ya buƙaci gwamnatin kasar da ta yi kokari na tura masa rahotanni na waɗanda aka kashe a ɓangaren 'yan awaren kasar ranar 1 ga watan Oktoba a jihohi biyu na kasar, a yayin da suke neman kafa tutarsu a birnin Baminda. Sai kuma jaridan Info Matin, anda ita ma ta ayyana mana cewar jam'iyoyin 'yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru sun dunkule waje ɗaya, kuma sun yi Allah wadai da irin matsalar da ya faru a ɓangaren awaren kasar, anda gwamnatin kasar ta gaza warware bakin zaren. Sai kuma jaridar Le Metayo, anda ita ma ta fayyace mana cewar hukumar sadarwa na kasar Kamarukamtel tana bin bashin makudan kudade har miliyar 1.7 million na haraji ga kamfanin Orange, wanda har yanzu haka ya ki biyan ta wannan makudan kudaden. Jaridan Eden kuma ta kwarmuta mana cewar manyan 'yan siyasan kasar Kamaru, musamman ma na bangaren jihohin English guda biyu, sun yi kira ga gwamnatin kasar da ta sako waɗanda aka kama a ranar 1 ga watan Oktoba, ta ce hakan yana iya kai kasar ya baro. Jaridan Le Voix du Centre ta kasar Kamaru sun kuma ta cewa shugaba Biya ya samu waɗansu wasiƙu ga dattawan kasar Kamaru da cewa yayin Allah yau annabinsa da ya sako manyan ma'aikatan gwamnatin da ya kama, a yayin da hukumar kwato hakkin kasar ta jamhuriyar Kamaru kona ta kama su da cin hanci da karɓar rashawa har ma da rudar ciki da kuɗaɗen gwamnatin kasar. Yanzu haka ya gargame su a gidan yarin birnin Yaounde, wanda har yanzu ba musu shari'a ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aje mana.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbacci da kamar kuma ta Baluga Taraba tarayyar Najeriya. Wannan ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi da komandodin rundunar tsaro na Najeriya tana da matukar muhimmanci, kuma muna fatar wannan ganawa za ta tsinne da matakai da kuma hanyoyin da za a wayar rikicin da ke faruwa a cikin kasa baki daya.
Assalamu alaikum, ne magana Malam Malam mai zanen kura gulu. Zan yi amfani da wani dama in ba wa ƴan uwa na ƴan kasuwa in ba mu shawara cewa wajen kasuwancinmu mu yi tsoron Allah. Mu guji yin ƙarin gwiwa a yi wa wani saki wanda ya zo sayan kaya gurinmu don mu samu kuɗi, ko kuma zai ɗauki bashi, mu guji tsora masa kuɗin ruwa.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Bado, ga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Sagada. To a gaskiya matakin da gwamnatin jihar Kaduna ke kokarin ɗauka na korar ma'aikata malaman makaranta fiye da 20,000 wannan sam bai yi ba. Ya kamata Lagos ta takawa wannan gwamnati da gaggawa a yi gyare-gyare wajen ɗaukan malamai na gaba, amma waɗanda suka shiga kingdom ya kamata a horar da su, a ba su horo na musamman saboda zaburar jihar Kaduna na jihar da ma ƙasa baki ɗaya.
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
Prime Minister Spain Mariano Rajoy na jagorantar wani taron gaggawa na jami'an gwamnatinsa a yau Laraba domin tattauna yunkurin ɓallewa da shugabannin yankin Catalonia ke so su yi daga ƙasar. Wani zaɓi da taron ke dubawa shi ne na yin amfani da kundin tsarin mulkin ƙasar domin karɓar ikon yankin mai ƙwarƙwarar 'yancin kai. Wannan taron na zuwa ne yayin da shugaban Catalonia Carles Puigdemont ya ayyana yankin a matsayin mai cin gashin kansa a daidai lokacin da suke neman a tattauna da gwamnatin Madrid. Yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin yankin na Catalonia a jiya Talata, shugaban majalisar Carles Puigdemont ya yi kira ga hukumomin Madrid da su shiga tattaunawar, inda ya ƙara da cewa yankin ya cancanci samun 'yancin kansa. An rufe rumfunan zaɓe a Liberia, inda masu kada ƙuri'a a jiya Talata suka jefa ƙuri'unsu domin zaɓen shugaban ƙasa, zaben da zai zamanto na farko cikin shekaru 70 wanda za a miƙa ragaman mulki daga wata gwamnati zuwa wata a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya a ƙasar wacce ke yammacin Afirka. Masu kada ƙuri'a da yawansu ya kai miliyan 2.1 sun yi zaben wanda zai gaji shugabar ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugabar ƙasa a nahiyar Afirka, wacce kuma ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya. Jagoran 'yan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasar da za a yi a zagaye na biyu. Odinga ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun ɗauki wannan matsayi bayan wata tattaunawa da suka yi da dangane da wannan zaɓe.
To madalla, masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta ni gabatarwa, sai kuma Salama Abu wanda ya haɗa ku mai ba da umarni, da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.